بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Alhamis ce da daidai da 15 ga watan Zulqa'ada, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1432, daidai da 13 ga watan Oktoba shekara ta 2011. Wannan shine kasan na hudu daga cikin jeren karatutukan littafin Ahkamul Jana'iz wa Bid'aha لشيخ الإمام العلامة المحدث أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. دمب أمن تابع منا كراتين شمفت أروانا للتافي سيلوكة يقول إمانا ذا متعيش إمدى ما لن يكي بيّن الدليل ديسا كوكما الدليل ديكيش زواغا ربو توانا للتافي يكي ولما كان كثير من الناس اليوم يا إمدى ذما متاني ديوا أيو بعيدين كل البعد عن هديه صلى الله عليه وآله وسلم في العبادات كلها سن ينيسا دكن ينيسا دقا أينهم واتو شريع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوجن إبادو جيبا كيدا ينسو ومنها نادقا تكن إند متانيسك نيسان تسنة منظر الله صلى الله عليه وآله وسلم الجنائز جنائزا نادقا تكي بسبب انصرافهم عن دراسة العلم سبب كوتي ورسو دغا كوين علمي ولا سيما علم الحديث والسنة مسمى علم حديث دا علم السنة وانكبابهم على العلوم المادية دا كما دقفا دا سكي اكن علم كراتم بوكو علم كراتم دنيا نيمان كوئي تار دنيا والعمل لجمع المال ده كما ين ايكي ده من تار بوكيا والعمل لجمع المال ده ين ايكي ده من تار بوكيا فقد طلب مني بعض الأعزاء شيني اكسامو وندغ تكن من يمتاني ما سدرجا ينميني بمناسبة وفاة احدى قريباته يوم الجمعة فدودو لوك تندى daya daga cikin ƴan uwan shi mata ta rasu a ranar Juma'a alwaqi fi 11 rabi'in al-akhir sanata 73 hijriya. Wannan rasuwa ta ƴar uwar wannan babban mutum ta faru ne a ranar Juma'a 11 ga watan rabi'in al-akhir shekara hijira na da 1373 yau shekara 59 kenan kamar yadda muka bayyana. Sai ya neme ni an aba risalatan muhtasaratan rubuta wani littafi karami fi adabul jana'iz fil islam game da ladabban jana'iza a musulunci li yaquma huwa aw ghayruhu bi tab'iha domin shi wannan babban mutum ya tsayu ya buga wannan littafi ko kuma wani shi ya tsayu ya buga wannan littafi وتوزيعها على المجتمعين للتعزية da kuma raba wannan littafi da waɗanda suke taruwa domin karɓar gaisuwa fi ayyamihal mu'tadati indahu a waɗannan kwanaki da suka zama musu al'ada suka saba da su a wurin su mughtaniman fursata ijtima'ihim li ta'rifihim bi sunnati nabiyihim ayi amfani da wannan dama ta taruwar su domin a sanar da su sunna annabin su wato zaman makoki da ake yi ba addinin musulunci bane. Za mu zo mu samu idan aka yi mutuwa aka je aka rufe mamaci to shikenan kowane musulmi yayi abin da yake wajibi ainihin akan shi. Idan za ka yi gaisuwa sai ka je ka same su ka sallama da mai gida sai ya fito. Idan a ofis din shi ne, idan a shagon shi ne za ku haɗu sai ka yi mishi ta'aziyya. To wannan irin taruwa da mutane suke al'ada ce ba addini bane. To da yake a waɗancan lokutan ma al'amuran sun fi tsanani fiye da yanzu, shine sai malamin yake cewa shi wannan da ya nemi a rubuta littafin yana son a rubuta littafin ne a waɗannan kwanaki da jama'a ke taruwa sai abi a rarraba musu littafin dan su samu su karanta dan a sanar da su sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ashe yana daga cikin abubuwan da ke aiki akan mu har yanzu shine a kaset ne, a DVD ne, a wani pamphlet ne, ko wata yar makala ce zamu rubuta da turanci ne ko da Hausa ne dangane da waɗannan abubuwan. Jama'a yaɗa sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam aiki ne akan malamai, aiki ne akan sarakuna, aiki ne akan masu kuɗi, aiki ne akan ƴan boko, aiki ne akan matan aure, aiki ne akan kowa, domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na kowa ne, kuma kowa in dai musulmi ne yana cewa shi ma na manzon Allah ne. To wace hidima za ka yi wa fiyayyen halitta wajen ka ga cewa al'umma sun fahimci addinin da Allah ya aiko shi da shi? Kyakkyawar fahimta bayan an tace an inganta al'amarin da ya zo daga gare shi. Saboda haka wannan malami yake cewa abinda wannan babban mutum ya nema kenan, hakan din kuwa hatta yastannu biha, domin su bi wannan sunna ta annabi, wa yahtadu bihadiha, su kuma shiryu da shiryar da ke cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam, wa yastaniru binuriha, su samu haske na sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa ma anni kuntu qad basharatu ta'lifa ba'd al-musannafat al-ukhra, malan yace ko da yake na tunkari rubuta waɗansu littattafan daban, faqad waqattuhu khairan, amma sai ne mishi alƙawari na fatan alherin in Allah so cewa zan yi wannan abu. Lima fi zalika min at-ta'awuni ala ihya as-sunnah, saboda a cikin wannan aikin da ya nema akwai taimakawa wajen raya sunna, wa imatatul bid'a, da kuma kashe bid'a, fasara'atu ila tahqiqi raghabatihi, sai mai marmaza domin tabbatar da abin da ya nema, wa injaza talabatihi, da kuma zartar da buƙatar shi, walakinni ma kittu ashra'a fi zalika hatta tabayyana li anna al-amra ab'ud min an yatahaqqaqa fi tilka as-sur'a, yace sai dai ban dade da amsa mishi wannan magana cewa zan rubuta littafin ba, sai al'amarin ya bayyana gare ni a ashe abin ba zai iya yiwuwa a cikin irin wannan gaggawa ba. Wa awsa min an yujma'a fi risalatin tuwazza 'ala an-nas fi mithli tilka al-munasaba, kuma wannan al'amarin jana'iza yana da fadin da yake yafi karfin a ce a rubuta shi a cikin wani littafi cikin gaggawa wanda za a raba wa mutane a lokacin taron karɓar gaisuwar nan tasu. Zalika yace abin da yasa kuwa, li'anna adabal jana'iz wa ahkamaha kathiratun jidda, ladduban jana'iza da hukuncen jana'iza suna da yawa kwarai da gaske, wa qismun kabirun minha mimma ikhtalafat fihi aqwalul ulama, bangare da yawa daga ciki ko kuma bangare wa qismun kabirun minha mimma ikhtalafat fihi aqwalul ulama, bangare mai girma na daga al'amuran jana'iza na daga cikin abubuwan da malamai suka yi sabani, wa tadarabat hawlahu al-ara, kuma ra'ayoyi suka yi karo da juna, faminhum man yuharrimu shay'an wal akhar yubihuhu, daga cikin malamai zaka samu wani zai ce kaza haram ne, wani kuma sai ya ce halal ne, waminhum man yujibu shay'an, wani ya wajabta wani abu, wal akhar la yujizuhu, daya kuma sai ya ce wannan abin da wancan ya wajabta sam bai halatta ba, waminhum man yarahu sunnatan wa akharu yarahu bid'atan, yayin da wani zai ga kaza sunna ne a lokacin kuma wani zai ga cewa bid'a ne, wa haka ba haka dai al'amarin yake, kama huwa sha'nu fi kathirin min al-masail al-ukhra, kama yadda yake a mafi yawa ko kuma da yawa daga cikin sauran matsalolin addinin musulunci, ma'ana duk al'amarin da ya zama an yi sabani mai yawa a ciki, to iya tantance shi a cikin ƴan kwanaki yana da yawa, yana da wahala. Saboda haka waɗannan irin matsalolin na jana'iza kamar yadda sauran matsaloli suke na sallah da azumi da zakka, za ka yi ta samun sabanin malamai, wannan ya ce wannan ya ce wannan ya ce, yace haka al'amarin jana'izan ma fi aktsari abwabi shari'a, na da yawa daga cikin babuka na shari'a, ma'ana mafi yawancin matsalolin shari'a ma haka za ka samu malamai sun yi sabani, mistaqan liqaulillahi ta'ala, wannan kuwa ya faru ne dan gaskata maganar Allah madaukakin sarki da Allah yace wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka,
ba za su bushe ba suna ta sabani sai waɗanda ubangijinka ya tausayawa. Ashe shi sabani din ba rahma bane kamar yadda wasu suke bayyanawa, tunda Allah ya ce ba za su bushe cikin sabani ba sai in Allah ya ji kansu. Ashe na daga cikin rahma Allah a samu cewa maganganun da malamanku suke suna dacewa da juna, ko kuma suna kusanta juna ba sa karo da juna. Amma a lokacin da wani zai ce kaza sunna ce, wani kuma ya ce wannan abun bid'a ce, a lokacin da wani zai ce kaza shine musulunci, wannan kuma wani ya ce wannan abun kafirci ne, wani ya ce kaza wajibi ne, wani kuma ya ce haramun ne, to wannan al'umma sun shiga cikin musiba wadda za ta iya kai su ga azaba Allah. Kenan wajibi ne malaman musulunci su tsayu da yin bincike mai zurfi domin tacewa da tantance matsalolin addini, domin a rinka rage sabani din, domin maganganun akalla su rinka kusanta juna koda ba za su dace da juna ba. Malam yace lizalika kana labudda qabla kulli shay'in min jam'i mufradati masailil janaiz, yace to dan haka ya zama babu makawa kafin komai wajibi ne in fara tattara matsalolin jana'iza waɗanda suke ɗaiɗaiku. Misali abin da ya shafi yaya rashin lafiya hukuncin shi a musulunci, yaya in aka zo rasuwa ya ake yi a musulunci, yaya ake yi dangane da ainihin lulluɓe mamaci kafin a zo ai mai wanka. Kafin ai wa mamaci wanka ba a barin shi a kwatan gwatsai haka, to akwai irin yadda ake rufe shi, akwai irin yadda ake kwantar da shi, dole ne mu san wannan. Yaya ake yi wajen wankan gawa, wajen likafani ya ake yi, ya ake haƙar kabari, ya ake sallar gawa, a wanne hannu ya kamata mamaci ya kwanta, ina fuskar shi ta kamata ta fuskanta daidai, ina ƙafar shi ta kamata kanshi daidai ina ya kamata. Malam yace to abu na farko dole a tsaya a binciki waɗannan abubuwa ɗaya bayan ɗaya, thumma dirasatuha dirasatan daqiqa, sannan a tsaya a karanci waɗannan al'amura karatu keke da keke, wa tatabbu'u adillati al-mukhtalafi an alayhi minha, da kuma dubiyar dalilan mas'alolin da akai sabani akai, wa naqdiha wa naqdiha ala daw'i ilmi usul al-hadith wa usul al-fiqh, da kuma tsayawa a dubi ay nazarin waɗannan mas'alolin a bisa haske na ilmomi guda biyu, ilimin hadisi da ilimin usulul fiqh. Wato kowane malami da ya magana a musulunci ba a jefar da maganar shi sai a tsaya a dubi ita maganar, sai kuma a dubi hujjarta, sai a dubi ilmomin hadisi da ilmomin usulul fiqh, sai su zama su ne rariya da za a tace waɗannan dalilai. Ilimin hadisi ta hanyar shi ake gane maganar ta inganta ko bata inganta ba, gaskiya ce ko ƙarya ce, haka aka samo ta daga mai ita ko ba haka aka samo ta ba. Ilimin usulul fiqh shi kuma shi ke tabbatar da gaskiyar ma'anar aya ko gaskiyar ma'anar hadisi, ko kuma wata magana ce aka samo daga wani malami, mecece hakikanin gaskiyar wannan maganar. Domin ilimi ne wanda harshen larabci ya dabaibaye shi, ya kewaye shi ma'ana. Ilimin usulul fiqh ilimi ne wanda ya haɗu ta hanyar ilimi na ainihin balagha da ilimi na adab. Ba dan kun ba, saboda in baka san yaya maganganun larabawa suke ba, sai balarabe ya magana yadda kai zaka fahimta ne, wa zaka fahimta ne a bisa al'ada irin al'adarka. Dan haka dole ne sai an karanta al'adabul arabi, yaya Arabic literature yake, yaya ake fahimta harshen larabci, sannan sai an karanta ainihin wato syntax, semantics, ma'ana waɗannan wasu ilmomi ne na balagha waɗanda suke fitar da ma'ana ta haƙiƙa. In ka je kana bincike a cikin ilimi na ainihin ma'ani, yaya za a gane ma'anar kaza kaza, yaya fassarar shi za ta kasance, ba dan komi ba, saboda harshen larabci wata irin hikima ta Allah madaukakin sarki, yana da kalmomi kaɗan amma ma'anonin da yake ɗauke da su sukan zama da yawa. To dole sai an gane wannan, a gano menene semantic meaning, menene synthetic meaning, yaya ma'anar abin take a balagance, yaya tarkibin ne yake hukuntawa, yanzu ka ce usulul fiqh, abinda wannan kalmomin guda biyu za su baka daban ne da in ka babbangare su. Kamar in ka ce dan ladi daban da ka ce da ladi, kaga ashe in ka hada da da ladi yana bada wata ma'ana wadda da daban ladi daban kuma ba zai bayar ba. Dole ne sai an tsaya an yi nazarin ku waɗannan maganganu a haka, sannan za a iya gane cewa malam wani da ya magana gaskiya ya yi magana yana da hujja, amma ita hujjar ba ta inganta ba, ko kuma ita hujjar ta inganta amma yadda ya kafa hujjar da wannan ayar ko hadisin san ba haka bane. Ibrahimun naka yana cewa sallah akan tabarma haramun ne, sallah akan tabarma yace haramun ne, kuma sai jawo aya yace saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira, mun sanya jahannama ita ce tabarmar kafirai. Kaga aya ce daidai ce, aya ce ba zaka ce ba aya bace, amma ita ayar ba ma'anarta kenan ba. To tunda ba ma'anarta kenan ba, fassarar da yayi mata da ta zama kuskure sai zama hukuncin ma ya zama kuskure. Abinda Allah yake cewa mun sanya jahannama ta zama matsara, kurkuku ce jahannama ga kafirai, kurkuku da ma'anar hasura ay mahsura, amma sai fassara ta da ma'anar tabarma kawai. Kaga ashe aya ce ta inganta, so ba dukkan dalili bane yake iya zama hujja. Shine abinda al-Imam Suyuti yake fadi a cikin littafin shi Jam'ul Jawami', yake cewa ba kowane dalili bane yake iya zama hujja sai dalilin da yake da mahanga wanda za a tsaya a dube shi. So ba wai da mutum ya yi magana kawai ya jawo aya sai ya ce to ai tunda aya bace, a'a sai an dube ya fassara aya daidai, ko ko abin da yake magana daban abin da aya take magana daban. Wannan shirman da akwai shi da yawa a cikin waɗanda ake kira malamai a ƙasar nan tamu, sai sa dole sai an tashi duk maganganu an bincike inganci sannan kuma da haƙiƙanin ma'anar wannan maganar. Ko kun fahimta jama'a? Domin ko mutum ne ke rayuwa wanda kake rayuwa tare da shi yanzu, in yayi magana kaka ya fassara maganar ta zama kuskure, daga haka sai a zo rikici. Amma in aka ce ya fassara a bashi da kanshi, da ya fassara sai a ji shi kenan, ma'ana ta fito. Na fata an gane. An zo ana rikici, wannan ya zo ya ce sufi ghayatuhu huwa Allah, ba wata matsala a cikin wannan, sai baka san larabci ba, wani bai san larabci ba shikenan sai ya ce wannan magana kafirci ce. Ba kafirci ba ce, kalma ce zahiri, ba ta ba ko kadan ma ba ta ma da wani rikici a cikin lugar Arabiya. Yace as-sufi ghayatuhu huwa Allah, sufi Allah yake nufi. Yanzu a Hausa me kaji na munin magana, ya kama anata kenan. To amma baka iya larabci ba sai kace a yana nufin ya zama Allah, baka iya larabci bane. So dole ne sai kun iya ilimin hadisi wanda shi zai taimake ku ku iya gane asalin magana ta inganta, to sannan sai ku iya ilimin usulul fiqh da ta inganta, me ma'anarta ta gaskiya. Ba haka ba sai ku yi ta hayaniya, ta bata wa juna lokaci. Ko kun fahimta jama'a? Malam yace to wannan wajibi ne, wa ikhtiyarar rajih minha, sannan in aka tattauna maganganun da malamai suka yi masu karo da juna mabambanta, bayan an iya tantance dalilan su an dubi ingancin dalilai da ma'anar dalilan, sai kuma a zabi maganar da take mai karfi daga ciki, duna ayi tahayyuzin li madhhabin muayyan, ba tare da goyon bayan kowace mazhaba kwaya daya ba, aw ta'assurin bi'adatin saytarat, ko kuma ta'asirantuwa da wata al'ada wadda ta mamaye hatta farat ka annaha dinun yajibu an yuttaba, har ta waye gari ta zama kamar wani addini ne da ya zama wajibi a bi. Ma'ana hanyar da ake bi ake gane gaskiyar magana, ba wai ana gane gaskiyar magana bane don kawai ta goyi bayan mazhaba kaza, ko kuma don wannan magana ta dace da wata al'ada da ta riga ta mamaye kwakwalen mutane. a kadai ana so ne a iya tabbatar da gaskiya, saboda ita gaskiyar gaskiya ce tana da dalilai. Saboda haka ma'aunin gane gaskiya ba wai shine a aikin da wani ne ya faɗi to gaskiya ne, aikin da wannan maganar mazhaba kaza ce to gaskiya ne, ai wannan abin da ya faɗa yayi daidai da al'adar mu to gaskiya ne, to wannan shirme ne, ba da haka ake gane gaskiya ba. Ana gane gaskiya ne da me? Da ainihin dalilai ingantattu waɗanda haƙiƙani su ne gaskiya ɗin. Wa mimma la yakhfa ala ahli al-ilm, yace ba boyayyen abu bane ga malamai, alladhina marasu ta'lifa, waɗanda suka goge da rubuce-rubuce, anna tahqiqa misli hadha al-amal, tabbatar da aiki irin wannan a ce a rubuta littafi game da jana'iza, yatatallabu sa'yan hasifa, yana ainihin wato neman gaggawa, wato wadda take mai sauri, wato yana neman kwazo wanda yake kwazon wato hasifan cikin gaggawa, dole ne ai mutaba'ar aiki, ana aikin ana ci gaba, dai ba ai ana tsayawa. Wa jumudan balighan, da kuma kwazo wanda ya kai matuka, wa sabran jamilan, da hakuri mai ainihin kyau, wa zamanan madida, sannan da kuma zamani mai ainihin tazara. Wa ba'da injazihi, to bayan zartar da wannan yunkin ta'lifin risalatil matluba, wato bayan an gama tabbatar da binciken a bisa yadda aka faɗi din nan, to zai yiwu a iya ainihin wato samar da littafi irin wanda ake nema, bi suratin tatma'innu ilaiha an-nafs, da surar da yake zuciya za ta natsu gare ta, wa yansharihu laha as-sadr, kuma ainihin wato kiraza za su haskaka, wa ya'zumu biha an-naf', sannan kuma amfani zai girmama da haka. Abinda wannan magana take nufi, wannan aikin baya buƙatar gaggawa, aiki ne da yake buƙata a tsaya a yi shi a tsanaki, domin ba abu ne da za a yi shi jagga-jagga yadda daga baya za a dawo ana ta gyara-gyara ba. Allahu akbar. Wannan littafin yana daga cikin littattafan da malamin ya rubuta su, kamar yadda muka faɗi, fiye da shekara 50 da ta wuce, kuma yana daga cikin littafan shi mafi inganci, saboda kujiyar da ya ce ya tsaya ya yi wannan aikin, sai da ya tsaya da abin ɗaya bayan ɗaya a tsanaki. To haka ake so, shi yasa kada wani yanzu ya zo ya ce maka muna son ai marmaza a rubuta mana littafi akan kaza, sai ka duba abu ne mai sauki kai, sannan za ka iya samar da littafin da nagarta da ingantaccen ilimi da tantance abubuwa a ɗan wannan lokacin, ba za ka iya ba, abu ne na gwaninta ba a ce wai ka rubuta littafi, za ka ga malaman Islamiyya yanzu wai kowa wai zai rubuta littafi, wai sun ɗauka rubuta littafi abu ne wanda za ka rubuta ka raba wa 'yan matan Islamiyya kawai, ana nan sai littafin ya afka hannun wani babban malami, shikenan sai ka kalle ka a wani shashasha ko sakarai, kai kuma nan kana nan 'yan matan Islamiyya suna ce maka sayyidi ya rubuta littafi, kana kumbura kai kamar jangwala gwada. Ina fata an gane. Malam yake cewa lidhalika faqad dhakartu lil akhi al mushar ilayhi khassatan hadha mu'tabara, yace dan haka sai na bayyana wa dan uwan can da ya nemi a rubuta mishi wannan littafi, sai na bayyana mishi ainihin wato wannan irin matsaloli da ke tattare da wannan rubutu, ba zai samu a cikin gaggawa ba, ne mishi bayani na musamman, ina mai bashi uzuri. Faqabila uzuri, sai kuma ya karbi uzurin nawa. Jazakallahu khaira, Allah ya saka mai da alkhairi. Walakinahu aada yatlubu minni shuru'a, sai dai kuma ya sake dawowa yana neman in fara rubuta wannan littafi, fi hadha al-amal, game da wannan aiki na jana'iza. Wa hadani alayhi, ya kwadaitar da ni. Wa balaga fihi, kuma ya kai matuƙa wajen kwadaitar da ni. Radiyan minhu khairan kaseera, yana yin haka ne yana mai fatan alheri mai yawa in an yi wannan littafi. Fastakhartu Allah ta'ala, sai na nemi zabi a wurin Allah madaukakin sarki, ma'ana ne istikhara. Haka Jabiru ya faɗi a cikin hadisin da al-Imam Muslim ya ruwaito, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana kwadaitar da su game da yin istikhara akan komai. Ita istikhara mutun shi yake yin ta da kanshi, baya zuwa wurin wani yace na zo ai min istikhara, wannan tsubbu kenan, wannan duba kenan. Istikhara za mu zo cikin karatutuka da aka fara yi dinnan na Sahih Muslim da sauran waɗannan littafai na musulunci, za mu ji yadda istikhara take. Sallah ce ake raka'a biyu, maka sai addu'a, wannan addu'a in baka iya haddace ta ba sai ka zo sai a rubuta maka ita ko ai maka photostat dinta a hankali kana yi har ka samu ka haddace ta, amma ba lallai ne sai ka haddace ta ba tukuna zaka fara sallar istikhara din. Zaka iya zuwa in aka rubuta maka ita ko aka ainihin wato yi maka photostat dinta sai ka zauna sai in kai sallah raka'a biyu sai ka dube ta kana kallo kana karantawa. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika. Karanta ta har zuwa ƙarshe. Ya Allah ina neman zabinka, ya Allah ka zaba mini, ya Allah ikonka nake nema, ya Allah ka gaya wa Allah madaukakin sarki waɗannan al'amura. Sai ka miƙa wa Allah, Allah ka zaba min alheri game da wannan kasuwanci da zan fara, ko wannan neman aure da zan fara, ko wannan ginin gida da zan fara, ko kuma wannan ainihin tafiya aikin hajji da zan yi, ko wannan umra da zan tafi, ko wannan fatauci, ko wannan harka, ko iyata da zan dauka in ba wani. Duk abin da zaka yi gaba daya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nemi sai kai istikhara. So daya ake yin ta, in an yi ta kuma ba wani abu ake gani a mafarki ba, ba wani abu ake gani a karkashin matashin kai ba, zaka ji zuciyarka ta natsu, abin ya sauƙaƙu gare ka, dalili ne akan alherin abin. In ka ji zuciyarka ta tashi cikin kunci da damuwa, al'amarin kuma ya ƙara rikicewa, to dalili ne akan sai ka bar al'amarin kenan. Allah ya maka zabi. Kuma sharadi mafi girma na yin istikhara shine tun kafin ka yi ta ya zama ka saki zuciyarka, kar ya zama ka karkata kana son ka sayi wannan mota sannan kuma sai ka je kai istikhara ka bata kanka lokaci, domin kama abokinka ne ka zo ka ce wane eh da in sai motar nan da in sai gidan nan wanne ka ga ya ci, amma ban gidan nake so in sai gaskiya. To me kamata ya ce maka? Sai ce maka kai abin da ka gani, amma da kaza wanne yafi zaba mini? To haka ake so kai wa Allah madaukakin sarki. Ya Allah kai ka san gaibu, kai ka san kaza, kai ka san kaza, Allah ka zaban min cikin yi ko bari, shikenan. To shine mallan yace sai da istikhara ya nemi Allah madaukakin sarki ya zaba mishi. Wankabtu ala dirasa, sannan sai na duƙufa akan karatu, wal muraji'a da bibiyar littattafai, qurabata salasata ashhurin, kusan watanni uku. A'malu fiha layla layla nahara laylan naharan, na aikin karantawa da bincike da bibiyar littattafai dare da rana. Haka wannan wurin yake zama a karatun da ne wannan littafi shekara 16 da ta gabata. Wannan wurin na karanta shi da kuskure cewa laylan wa naharan, babu wannan wawun din, laylan naharan ko laylan naharan, ba dare ba rana. Abinda Bahaushe kan ce ina yin abin ba dare ba rana, wato in yi da daddare in yi da rana. Illa ma la budda minhu min al'amal fi mihnati, abinda kawai bana samun lokacin da kawai bana samun damar yin karatu ko rubutu dangane da wannan, sai abinda ya zama babu makawa na sana'ata. Malam Nasiruddin al-Albani, kamar yadda muka bayyana a muqaddimar karatun Sahihu Muslim rannan, ba malamin gwamnati bane, ba kuma malam fada bane, ba kuma kawai ya tsubbace ne ya zauna a masallaci yana jiran maula ta sidi maula ta Balarabe ba, a'a yana da sana'a wadda mahaifin shi ya koya mishi tun yana karami, ita ce gyaran agogo. To yana da shago yana gyaran agogo, yace in har kaga baya karatu yana bincike a cikin watanni uku game da al'amarin jana'izan nan, to yana shagon shi ne wurin sana'ar shi, da haka ne ya kare mutuncin shi. Shine abin da muke ta gaya muku. Amma matsalar jama'a, an buga kan samarin Najeriya ne saboda wasu ƴan ciwaciwan malamai da so gani. Malami ne baya aikin fari sai na baki, don haka kowane matashi sai ka samu shi ma kokari yake, bari ya tashi ya je ya san ƴan siyasa kaza, ya san ƴan boko kaza, a rinka ana kai shi kaza, a rinka kaza, a rinka kaza. Dole ne ya zama kana da wani abu wanda kake ta hanya haka zaka ci abinci. Shi zai sa ka tsayo a gaskiya, ka zama wala ya khafu uqbaha, duk abin da ka amince da shi zaka iya fitowa ka faɗa, baka tsoron me zai biyo baya. Amma in har ka wayi gari, wane shi zai baka, wane shi zai maka kaza, wane shi zai maka kaza, kaskanci ya riga ya same ka. Abu na farko kenan, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce اليد العليا خير من اليد السفلى hannun da ke bayarwa shi ne alheri ba hannun da ke karɓe ba. Wani ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama koyaushe ina zaune ina ibada dan uwana ke ci da ni, sai ya ce, sai manzon Allah ya ce akhuka khairun minka, dan uwanka ya fi ka alheri, amma shi da shi a masallaci itikafi sallah, amma kuma dan uwan shi ke ci da shi. Annabi ya ce dan uwan shi ya fi shi alkhairi da yake ci da shi. Yana cikin hadisin Bukhari da Muslim, annabi Dauda ya kasance kana la ya'kulu illa min amal yadihi, baya ci sai daga aikin hannun shi. Zakariya kana najjaran, annabi Zakariya ya kasance kafinta ne. Yanzu malami ya bude shago a kasuwa sai a ce dan me, subhanallahi hadhihi bid'atun saytarat ala uquli kathirin minan nas, tunani ne na bid'a ya mamaye zukatan mutane. Saboda me? Ana rayuwa cikin malaman da ba abun kokayo bane, ba sa karantar da mutane karantarwar da a aikace. Malami ne zai hana shi shiga kasuwa ya je bude shago? Me zai hana malami ya je kasuwa ya siyayya? Ba inda aka hana. Allah cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dangane da kafirai da suke aibanta shi, suna cewa ma li hadhar rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq, wani irin annabi ne ana ganin shi yana cin abinci, wani irin annabi ne ana ganin shi yana shiga kasuwa? Ma'ana shiga kasuwa aibi ne? Wannan tunani ne irin na kafirai waɗanda suke gidadawa da kansu bai waye ba. Saboda haka abin da yake cewa in ka ga bana aikin bincike game da littafin nan a cikin watannin nan uku, to illa ma la budda minhu min al-amali fi mihnati, sai abin da ya zama babu makawa na sana'ata. Wannan da kuma abin da ya zama babu makawa na bacci, allazi la ghina anhu lirahati jismi, wanda yake babu makawa dole ne ba zan wadatu daga ainihin hutun jikina ba. Wato in ba bacci yake ba, ba wurin sana'ar shi yake ba, to babu shakka yana ainihin cikin aiki a cikin watanni uku din nan game da wannan. Mun karanta mun ji Imam Muslim ma yana da wurin sana'a, mun bayyana muku Imam Al-Bukhari ma yana da shago, mun gaya muku Abu Hanifa ma yana kasuwanci, mun gaya muku Abubakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, mun gaya muku Uthman, mun gaya muku Aliyu, duk waɗannan suna da aiki ne. Sunnatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin wa qad kanu idha uddu qalila fa saru al-yawma a'azza min al-qalil. Su dan fodiyo Uthman duk suna da sana'ar yi, su Abdullahi Gwandu suna da sana'ar yi. Abdullahi Gwandu yana gwamna a Gwandu, ita ce Kebbi State a yanzu kenan. In gari ya waye sai kuma yaje sai ya karbi aikin gona a wurin talakawan shi, ya karbi girbin dawa, sile za a biya shi girbin dawa. Garin wannan girbin dawa ne kardajiyar dawa, wato iccen dawa ya yanke shi, jini ya ci gaba da zuba, sanadin mutuwar shi kenan. His Excellency the Executive Governor of Gwandu State, Abdullahi Gwandu. Halal suke ci, ba sa cin haram. Yana da baiwa sunan ta katambali, ita take mishi hidima. Rannan sai ta zo ta ce ranka ya dade, yau babu nono a gidan gwamnati, ba nono, ga fura da platani governor, amma babu ne, babu nono a gidan gwamnati, kuma shine gwamna. Sai ce mata ka tambaye idan babu nono a dama da ruwa. His Excellency kenan. Fulani nawa ne a ƙarƙashin Gwandu Emirate da ke da manya-manyan shanu da za a iya zuwa a je a kwato, a zo His Excellency dole ya sha nono, amma ina ba za su ci haramun ba. Sai sa kaga Allah ya ɗaukake su, Allah ya daraja su, Allah ya kamba masu. Ulaika allazina hadallah fa bihudahu muqtadi, waɗannan da su ake kwaikwayo. Sai da haka ustazai da ɗaliban ilimi, ku gyara tunaninku. Waɗannan malamai da zaka taso su jaka, sai za su haɗa ka da famanin sakatare kaza, za su haɗa ka da gwamna kaza, za su haɗa ka da shi maka me, wai za ka rinka mishi addu'a, za ka rinka rubuta mishi ya laɗibu maganin mai tsafi, falaki da nasu maganin 'yan tsurku. To
kenan za ka iya faɗin gaskiya. Ba za ku yi mamaki wannan watan azumin da ya wuce an ɗibi malamai daga ƙasar nan an kai su Ka'aba wai su yi addu'a kada wutar lantarki ta gyaru ba? Saboda wutar lantarki ta gyaru wasu ba za su ci abinci ba. Da wannan watan azumi an ɗibe su an kai su, yanzu kuma ana can ana kaiwa. Wace irin rayuwa ce muke ciki? Ya zama the most corrupt practices in the society. They are the spiritual leaders. Mutanen da suka fi kowa gurɓacewa a al'umma ya zama su ne malamai, ku gaya mana yadda ƙasa za ta gyaru. Sardau na cewa yayin yana office idan Abubakar Gumi ya shigo yace sai gaban shi ya faɗi. Amma Abubakar Gumi classmate ɗin shi ne, abokin shi ne. Ka san ba abin da classmate ɗinka zai zama. Ka ji tsoron shi yace amma saboda haiba, saboda kwarjini sai ya ji gaban shi ya faɗi. Ya san cewa an zo a ce mishi to za ka yi gyara wuri kaza, za ka yi gyara wuri kaza. Yace sai gaban shi ya faɗi, ya san to akwai wani abu da yake nan. Amma in ya san cewa me motar shi ta tsufa, yana son a bashi wata ne. Fili yake so, takardar umara yake so, takardar hajji yake so, ragon sallah yake so, matar shi ce ta haihu, sadaki yake nema, zai aurar da ƴar shi ne. Wannan matsala ce? Yara zai haɗa ce ku je ku sallame shi, ko kuma yanzu ya ce mai ka Allah ku rabu da shi, ku ce ina bacci da Allah ku ba shi 50,000. Ku tashi kowa ya iya sana'a jama'a, ka je ka iya kafinta. Baka fi annabin Allah daraja ba, ƙarya ma kake ya fi ka daraja, ya fi ka matsayi. Annabi Zakariya karanta suratu Maryam ka ji darajojin shi. Amma aka ce kafinta ne. Annabi Dawuda injiniya ne mai aikin karfe da walda. Annabin Allah Dawud, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama kiwon dabbobi yake yi. Yace ala kararu, suna biya na ƴan kwabbai, amma dai ana biyan shi, yana yi kuma sana'a ce, ya toshe mutuncin kanshi. Sayyidina Ali Mauje yake ɗauka ya je yi ciyawa, Ali ya fi ka daraja. Lauje yake zuwa yi ciyawa ya je ya rufe asirin kanshi. Shi yasa waɗannan mutanen ba sa shakkar kowa a duniya sai Allah. Ulaika ashabun nabiyyi wa hizbuhu wa laulahum ma kana fil ardi muslimu. Waɗannan su ne sahabbai jama'a, ba sa shakkar kowa a duniya. Abu Dharr wa'azi yayi, aka ce wannan wa'azin ya saba wa abin da sarki ke so. Yace ina ruwa na? Ba aya bace ko ba hadisi ne na ja muku ba? والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. دي wanda baya zakka yace dan wuta ne, aka ce ham musulmi, yace ham musulmi, aka ce a amma san kin garin ne, yace fa banda musulmi, yace na fada, yace aya ce ta fadi, manzo Allah ya fada, yace kai garin ga muku, yace da ba ku sa kansa kani takobi kuna yanka wuya na ta baya. Yace zan ci gaba da faɗin abin da na sani har sai na ji an yanke ni gaba daya. Yace ya sai mi Abu Dharr kenan, dama shi ba mu bare ne, su ba sa tsoron kowa, dama musulunci ne ma ya regulating din su. Allah maraukakin sarki ya taimaka. Malam yace in ba sana'a ta da bacci ba wanda jikina bai wadatu da hutu daga gare shi ba, bana ainihin wato hutawa hatta ta makantu min ibadi hadha alkitab alladhi bayna yadal qari alkarim. Allahu akbar, yace har sai da na samu ikon tattalar wannan littafi da ke gaban ka, ya kai ne karatu abin girmamawa. Kaji a cikin wata uku ya zauna yi aikin, in ba bacci da sana'ar shi ba, ba abin da ya hana shi a cikin wannan wata uku. ولقد كان يتطلب من الوقت اكثر مما قدر له. Koda yake littafin ya buƙaci lokacin da ya fi yawa fiye da wanda aka tsara mishi, ma'ana wata uku din ma asali tayi kadan, sai dai laula anna qisman kabiran min masailihi wa ahadithihi qad kana muhaqqaqan indi fi ba'd tasanifi. Sai dai ya kasance wani bangare mai girma na daga mas'aloli da hadisan wannan littafi, dama na riga na tantance su na gyara su a cikin waɗansu littattafai na, ma'ana ya riga ya tattali abeban shi. Saboda haka kun ga
da yake bukata ta kama yanzu sai ya dubo ya dan gaggyara haka ake son ka a matsayin ka na dalibi ko malami sai ya zama tun kafin matsala ta faru kana tattala abubuwa kana ajewa ran da aka zo aka ce ala gafatta malam za a yi salla a yau a Najeriya kuma gashi can za a hau Arafa a Makka ana neman ku zo taro a fadar mai martaba sarki sai ka dauko wannan abin cikin minti 10 sai ka kakkabe ka dan gyara sai ka taho dan dama ka kintsa amma ka ce ai tunda kake ma kar baka taba sanin inda aka yi wannan karatun ba to ina malantar ba karatu ba ko kwabo gashi kuma kai ne malami dan haka yace ba dan ya kasance wani bangare mai girma na waɗannan mas'alolin jana'iza dama ya tattale su a cikin wani littafi ba to da lokacin da zai bukata ma ya fi haka yace walizalika dan haka tarani uhilu alaiha fi ba'd almawatin minha minhu dan haka zaka ga ina nuna maka cewa ka koma cikin wasu littafai na a wasu wurare cikin littafai na saboda dama na riga na tantance mas'alolin anan jama'a kun fahimci me yake nufi yana da littafai waɗanda ya rubuta su da dama kafin wannan lokacin a ciki ya tattauna wasu mas'aloli nan tsalli-tsalli dangane da jana'iza yanzu da aka zo aka ce ana son ya rubuta wannan sai ya tattaro waɗancan ya tattaro a cikin watanni uku din nan shikenan sai ya dan gyaggyara shikenan saboda ai riga an ci karfin abin dama ko kun gane jama'a wa laqad hawaltu an astaqsiya fihi kull ma lahu alaqatun bi mawdu'ihi min almasail malan yace nayi iyaka kokarin in kure duk wani abu da ke da alaka da wannan ainihin wato matsala daga cikin matsalolin ainihin jana'iza wato malan albani nasiruddin Allah ya gafarta mishi yayi nufin ne zai istiqsa'i shine zai kure duk abin da ake nema na jana'iza zai kokarin ya kawo shi allati laha dalilun min alkitabi was sunna amma fa wanda yake da dalili daga qur'ani da sunna dan akwai wasu mas'alolin a jana'iza malaman sun kirkiro su ne kawai an wasa kwakwalwa amma da wanda yace kazan da wanda yace ba hakan ba babu hujja akai to ba za ka ga irin wannan mas'alolin a littafin nan ba wa aradtu amma kana mustamiduhu mujarrad ar-ra'yi yace duk abin da ya zama zallar ra'ayi ne kawai madogaran shi yace na kauda kai da shi da annal mawdu'a ta'abbudiyyun mahdhun yace saboda wannan mas'ala da muke tattaunawa akai mas'ala ce ta ibada tsantsa harkar jana'iza tsantsar ibada ce dan haka bai kamata a bada dama ra'ayi ya shigo ba la majalan qiyasi fihi qiyasi ba shi da mashiga a cikin wannan al'amarin illa ma la budda minhu min alqiyasil jami sai dai qiyasin da ya zama asarari yake amma ba zai zama mas'alolin abisu ai ta qiyasi ba ko kun fahimta ma'ana malan nasiruddin yana ce maka ba za a rinka dibo ra'ayoyi ana kawo anan ba don harka ce ta ibada dole dai a kawo aya ko hadisi idan ya kama qiyasin kuma sai qiyasi wanda ya cika sharuɗan qiyasi wanda yake asarari yake kuma duk wanda ya ga an yi wannan qiyasi ya san cewa duciya a ciki wa auratu fi awwalihi ba'd al-fusuli wal masail allati la tudhkaru 'adatan fi bab al-janaiz malan yace farkon wannan littafi na kwararo wasu fasulla da wasu mas'aloli waɗanda a al'adan da ba a ambatan su a babukan jana'iza min ammati kutubul fiqh a littattafan fiqh baki ɗayan ka karanta ba ka samu ana kawo su yace to a farko wannan littafi na kawo waɗannan mislul wasiya kamar wasiya kafin ka rasu ya zama kana da wata wasiya da kai ka kafa shaidu a kai ko kuma rubutacciya wa alamati husn al-khatima da kuma alamomin kyakkyawar cikawa wace alama ce musulmi zai mutu akan ta a gane cewa yayi kyakkyawar cikawa malam yace zai kawo waɗannan tare da cewa a al'adance ba a saba kawo su a farko littafan jana'iza ba wa nahwu zalika da makatan haka wa ba'duhu qad la yudhkaru fiha aslan yace wasu mas'alolin ma asali ba a ambata su مثل الفصل الخامس والثامن والتاسع والمسألة الثلاثون والفقرة جيم ودال من المسألة 74 والمسألة التاسعة الثامنة والتسعين والتاسعة والتسعين وخمسة بعد المئة والسبع ومئة و
13 ومئة وخمسة وعشرين ومئة والسابعة من المسألة الثامنة والعشرين بعد المئة ما أهميتهما وكثرة إدلاء الناس بها وتواتر الأحاديث فيها والفقرة العاشرة منها وأن ما لن يلساف وسوء الأمران ودن دا كأي ودن الأمران ذام ذوكان سو إن شاء الله تعالى ودن ديتي إلا إلا ودن مسألة ما قبائي انكبو بيسو gabaɗayan su ba a ambatan su sam a cikin ainihin littafai na ainihin wato jana'iza bari mu duba kamar inda yake cewa mas'ala ta 30 wadda daga cikin mas'alolin wadda yake cewa zaka ga sam ba a ambatan ire-iren waɗannan mas'alolin bayani dangane da girman ladan wanda ya wanke ainihin gawa da kuma waɗanne irin sharuɗa ne za su zai cika sannan ya samu wannan ladan mai girma to ire-iren waɗannan mas'alolin ga sunan dai za mu zo mu karanta su insha Allah ta'ala ina fata an gane malam yace wastauhaitu tartibahu min alwaqi' na tsara gudanar da wannan tsarayi kafin mutuwa rashin lafiya to daga rashin lafiya sai mutuwa idan aka mutu sai me sai a lulluɓa mutum sai a tafi aje a fara neman kafani wasu su tafi a ɗan kabari ma'ana yadda abun yake faruwa yace haka na tsara littafin ba wai zai littafin ne ya ɗauko maka sallar gawa sannan kuma daga baya sai zo ya ɗauko maka ainihin abun da ya shafi likafani ba a'a kaga wankan gawa shike fara zuwa sannan likafani sannan sallar gawa sannan kabari to haka yace ya tsara al'amuran shine wastauhaitu tartibahu kuma na ainihin wato fuskanci tsara littafin min alwaqi' daga yadda abin yake faruwa faftatahtuhu bi fasli dan haka sai na bude shi da faslin ma yajibu 'ala al-maridi min ar-ridha bil qada'i was-sabr 'ala al-qadri abubuwan da suka wajaba ga mara lafiya na yarda da hukuncin Allah da kuma hakuri akan kaddara Allah wa tarki tamanni al-maut wa ada'i al-huquq mamaci kada mara lafiya kada rashin lafiya ta tsanani ya rinka neman cewa ina ma ya mutu ba kyau fadin haka zamu zo mu ji sai dai ainihin mara lafiya ya ce ya Allah in alheri ce rayuwa Allah ka rayar da ni idan mutuwa ce alheri Allah ka dauki raina wa ada'i al-huquq da kuma ba da haƙoƙi da zarar ka kwanta rashin lafiya kai kokarin duk wanda ka san ka zalunta ka neme ya yafe maka duk wanda ya baka ajiyar wata dukiya ko kuma wanda yake da wani haƙƙi na bashi ko gado ko makamantan haka kai kokari ka tabbatar da cewa ka ainihin wato mayar mishi da waɗannan haƙoƙi wal wasiya da kuma yin wasiya wal ishhad alaiha da kuma kafa shaida akan yin wasiya din ƴaƴanka ne dukiyarka ce a wani abu ne kake so kai wasiya da shi in kai din ka kafa shaida thumma sannan kuma talqinul muhtabar mutumin da mutuwa ta halarto mishi ya mishi kalmar shahada wama ala man hadarahu min at-talqin wa amrihi bish-shahada wadanda suke gurin da wani zai rasu menene yake wajibi akan su naslaqana mishi kalmar shahada su kuma umarce shi da fadin ta haka ake yi a sunna cewa ake wana kace la ilaha illallah ba wai za a ci gaba da fade bane kamar yadda wasu ke cewa ai ta fade har ya fada a'a ya saba ma sunna zamu zo mu ji cikin hadisin fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa yake wana kace la ilaha illallah to na annabi shine daidai sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka wannan irin talqini malan zai karantar da mu yaya ne zo a cikin sunna thumma ma 'ala al-hadirina ba'da mautihi idan ya cika kuma ya rasu menene ya wajaba ga waɗanda suke gurin min ghamdi 'ainaihi na rintse mishi idanuwa idan rai ya fita sai idanuwa su kakkafe suna kallon sama saboda lokacin da aka dauki ran idanuwan suna bin wannan rai su ga ina za a yi da shi to shikenan sai idanuwan sai su bushe a haka dan haka abu farko shine waɗanda ke gurin da wani ya rasu matakin farko shine su yi kokarin rintse mishi idanuwa
ko da zai kai ga sai sun dangwalo ruwa ne sun dan shashafa a idan saboda ya fara kamewa wad'a ilahu da kuma yi mishi addu'a wa taghfiyatihi da kuma lullube shi wa ta'jil bi tajhizihi si sauri kuma a kintsa shi a kai shi ba a jinkiri idan mutun ya rasu sai ai marmaza sai a kintsa shi wal mubadarati liqada'i dainihi a kuma yi gaggawa wajen biya mishi bashi kafin a kai shi kabari jama'ar musulmi wannan na daga abubuwan da aka yi sakaci akai sai ake yaushe ana ainihin magana za a je a rufe shi waye ke magana bashi a'a suwana su je suna kokarin hakan kabari suwana suna kokarin samo likafani suwana kuma su je suna kokarin gano suwaye da waye ke bin shi bashi wani bashin za a iya biya mai a yanzu ai marmaza a biya wanda ba za a iya biya mai ba a samu wani cikin magadan shi yace bashin ya dawo kanshi duk wanda ya je kabari da bashi azaba zai sha ku kiyaye ba a kai musulmi kabari da bashi za mu zo mu ji wata ran sallah aka aje gawa za a yi sai annabi ya wuce zai sallah sai yace alaihi dainu ana bin shi bashi suka ce na'am qiratan ana bin shi kwandala biyu sai manzo Allah yace sallu ala sahibikum ku mishi sallah manzo Allah ba zai mishi sallah ba sai abokata da ya jawo riga manzo Allah yace ya manzo Allah alqiratan alayya ad-dinaran alayya wadannan kudi sun dawo kaina manzo Allah yace ka yadda kudin sun dawo kanka wal mayyitu minhuma bari mamaci ya barranta daga su eh sun dawo kanka eh sai manzo Allah ya wuce mai sallah saboda haka ya ku musulmi ba a kai musulmi kabari da bashi imma a biya mai nan take imma a tabbatar da cewa bashin ya dawo kan wani amma ba haka ba za a kai shi cikin azaba ne Allah madaukakin sarki ya kiyaye thumma ma yajuzu lil hadirina wa ghairihim sa'annan kuma menene ya halatta ga wadanda ke wurin da wani ya rasu da wadanda ma za su zo daga baya ai musu izini su shigo su ga gawar shi min kashfi wajhihi cewa ya halatta su bude fuskar shi wa tabilihi da kuma sumbantar shi wal buka alaihi da kuma yi mishi kuka kuka irin wanda muka fadi ba kuka irin na ihu da birgima ba ma'ana an ce maka wani ya rasu sai ka taho sai ka zo ai maka izini sai ka shigo ka ganshi inda yake kwance an mummuɗe shi da wannan bargo ko wannan mayafi babu laifi zaka iya bude fuskar shi kuma zaka iya ainihin sumbantar goshin shi ko fuskar shi sannan kuma dan kai kuka na hawaye babu laifi wannan fa duk ane mana so mun tabe ne karatu zai zo na musamman dalla dalla akan waɗannan abubuwan insha Allah thumma ma yajibu ala aqaribil mayyit sannan dangin mamaci menene ya wajaba akan su min as-sabr na haquri war ridha bil qadr da kuma karbar kaddara Allah da yarda da kaddara Allah wal istirja'i da kuma fadin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ihdad al mar'ati ala zawjiha da kuma yaya matar aure take wa mijinta takaba duk waɗannan abubuwan sai an koya wa mutane in ba haka ba sai ka ga mace mijinta ya rasu sai ta daburce me ake yi sai a je a dauko wata tsohuwa sai ta zo ita tsohuwa ko kawaidi bata taba gani ba ko kun fahimta wannan tsohuwa ce za ta zaunar da ita te ta mata wani karatun surkulle ta ce to za ki rinka tafiya a hankali ne kin san yana binki yana rarrafe to kada ki ja mishi kafafuwan shi su kurje wallahi inna ƙarya kike baki da dalili ƙarya kike ina fata an gane wai sai a ce wai mai takaba wai ta rinka tafiya a cikin gida a hankali wai saboda mijin yana tabinta ne yana rarrafe yana kuka kai jama'a kamar dan kukuyo ƙarya ne wannan ba karatu bane ina fata an gane na biyu sai a ce mata ba dama ta yi kitso ne dan ne za ta yi kitso za ta shafa mai za ta ainihin yi wanka amma abinda aka hana ta shine karte kitsan da in an ganshi za a ce wannan kitsan ado ne domin kitso ana yin shi dan ado kuma ana yin shi dan tsafta to tunda ko ana yin shi dan tsafta za ta zauna wata hudu da kwana goma babu kitso dan haka za ta yi kitso amma ba za ta yi kitso na gayu ba za ta shafa mai dan ba za ta bar jikin ta ya bushe kamar kadangarwa ba amma ba za ta shafa mai irin shafa man da in an ganta za a ganta kamar wata amarya ba ko kun fahimta jama'a za ta yi wanka da sabulu ba kuma wai sabulu irin koren sabulu ba sabulu akwai wanda in an yi wanka da shi mai kanshi ne bayan wankan kanshin ba zai rinka fita daga jikin ba sai dai kanshin zai amfani ne wajen kashe warin hammata da doyin farji to ba so ake ta gama ta kaba ba kuma a ganta muzu muzu kamar ta fito daga Palestine ana yaki ina fata an gane wannan jahiliya ce a jahiliya ne idan mace mijinta ya rasu sai ta shekara guda ba wanka ba wanki ba sauya tufafi ba za ta fita hatta daga ɗakin da ya mutu ya batta ba anan za ta yi kashi anan za ta yi fitsari anan za ta yi komai ba kitso ba komai sai ta fito sai a ganta kamar aljana sai a je a kamo mata tsuntsu sai ta sa a farjinta ta matse shi da doyi da surkaki in ya kashe tsuntsun in ta fito da shi sai ta jefar sai a ce to shikenan ta fita ta kaba wannan maguzanci ne Allah ya wanke mu daga maguzanci ya ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته من ذا الله عز وجل تامن آيوين الله باما بقاتر ما بزنشي سو داك جماعة مسلمي كنجوان ننكين رانر بتاتا كبابا أچي وان رانا أكوي ونزنن بتاتا كبابا با أچي أجيران أكوي وتك أليا كوكو قودة باتا تبعوابا با أچي ما تدتكي تكبابا ذاتي جلكيبا matar da take ta kaba za ta yi girki za ta yi daka za ta fito za ta yi ayyukan tsakar gida amma abin da aka hana ta shine fita daga gidan sai inda wata larura kamar za ta je asibiti ko kuma wani uzuri wanda ya kama amma ba irin yadda yanzu kuma ake mata fatawa ba me ta kaba ba za ta je aikin hajji ba me ta kaba ba za ta je ainihin umra ba saboda aikin hajji da umara farillai ne amma suna da ana da damar jinkirta su sai ta jinkirta bana mijinta ya rasu gashi an biya mata kudin aikin hajji in Allah ya kai mu badi ta fita ta kaba sai ta je ta yi sannan babu wani kwana da za a ce za a yi kwanan zaune a je a samu wasu tsofaffi guda bakwai waɗannan suna dama da ita wannan na gabanta wannan na bayanta ita kuma sai ta kwana kafafuwanta a miƙe ba damar ta bacci saboda gobe za ta fita ta kaba idan je kokarin gengedi nan waɗannan su tangado ta in ta kado nan waɗannan su tangado ta so kuke ta miki ne jama'a musulmi ita ba waɗannan abubuwan jama'a duk su suke corrupting in system din rayuwar mu suka gurbata mana rayuwa a je a dibo su tsofaffi kawai su zo suna determining suna yaya za a yi kuma ba karat wata tsoro ko kawai ba ta taba gani ba kawai saboda ta tsufa al'ada ne abatta ce ta azabtar da mutane dan haka dole ne a samar da canji ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to malam yace za a yi bayani dangane da yaya ta kaba take summa ma yahrumu alaihim minan niyahati wa darbil hududi wa shaqqil jiyubi malam yace sannan kuma za a yi bayanin abubuwan da ya haramta ga musulmi musamman dangin mamaci na kuka da marin fuska da yaga tufafi wa gairi zalika da ma waɗansu abubuwa ka na'ihi alal manabiri kamar shelan mutuwar shi akan minbari alal manairi da shelan ainihin wato mutuwar shi akan manara manara ta masallaci minaret a da da babu gidan radio babu loudspeaker to ya kamata ku gane na'ayi iri biyu ne idan wani ya rasu babu laifi a tafi tashar radio ko tashar talabijin ko kuma a handset a sanya ainihin broadcast message cewa ana gayyatar musulmi za a yi mishi sallar gawa karfe kaza wannan daidai ne amma bayan ya rasu an rufe shi to kuma ba za a zo kan manara ta masallaci ko kuma gidan radio ko kuma jaridu ana rubuta obituary ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana sanar da wani ya rasu matan shi kaza ƴaƴan shi kaza ƴaƴa kaza kaza wannan san ba addini bane za mu zo mu ji wannan karatun a littafin nan insha Allah malam yace summa an-na'yul ja'iz sannan kuma za a yi bayani dangane da sanar da mutuwa wanda ya halatta shine sanar da mutuwa domin a zo yi mata jana'iza thumma alamatu husnul khatima, malam yace sannan zamu karatu dangane da abubuwan da suke nuna wane yayi kyakkyawar cikawa. Duk musulmin da ya cika da la ilaha illallah yayi kyakkyawar cikawa. Duk kafirin da yazo mutuwa duk kafircin shi in ya faɗi la ilaha illallah yayi kyakkyawar cikawa. Ya kamata ku gane wannan, wannan ka'ida ce a kowa, ko da kafiri ne wanda rayuwar shi ya kare rayuwar yana kafirci ne, ashe ya zo rasuwa sai kawai sai bude baki ya ce la ilaha illallah sai ya mutu, shikenan ya zama musulmi. Ina fata an gane. In sun ga dama su ba ku shi ku yi musu jana'iza, in ma sun hana ku oho, duk abin da za su je su yi mishi kada kada da shan burkutu da rairaye duk hayaniya ne, ba za ta cutar da shi ba, ya riga ya tsira. Saboda fiyayyen halitta Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna, wanda la ilaha illallah ta zama ita ce ta karshe zai shiga aljanna. Sannan ga kafiri ba yahudi, Annabi ya je gaishe shi, Annabi ya umarce shi ya faɗi la ilaha illallah, ya faɗi manzo Allah ya miƙe yana cewa alhamdulillahi alladhi anjahu minan nar, mun gode wa Allah da ya kubutar da shi daga wuta. Dan haka za a yi bayani dangane da waɗannan alamomi. Na daga cikin alamomin kyakkyawar cikawa shine mutuwa ranar juma'a ko daren juma'a. Daren juma'a shine daren da zamu shiga anjuma, yau alhamis, to gobe juma'a, to idan magariba ta yi yau to an shiga daren juma'a, to duk wani musulmi da ya mutu a wannan daren to Allah ya gafarta mishi, ya kubuta daga azabar kabari, hatta tambaya a kabari ba za a yi mai ba. Haka idan gari ya waye gobe, ita ake kira ranar juma'a, har lokacin da rana za ta fadi in musulmi ya rasu to ya kuru ya tsira. Haka duk matar da ta mutu cikin naƙuda ko kuma bayan ta haihu sai rashin lafiyar naƙuda ya kama ta ta mutu, haka duk mutumin da tuberculosis tarin fuka ya kashe shi, haka mutumin da cutar bulala, ciwo ne da Hausa yake kira bulala, zaka ga ciki yayi rudu-rudu kamar an shauɗa wa mutum bulala, so da dama cikin yakan kumbura, wannan ma duk zamu zo mu ji cewa alama ce ta kyakkyawar mutuwa. Haka mutumin da gobara ta cinye shi, haka mutumin da ruwa ya haɗe shi, haka mutumin da gini ya danne shi, duk waɗannan alamomi ne da zamu zo mu ji karatu a kansu. Ma'ana yanzu fa ana yin tayara ne masu kallon fim, ana yin sampoti ne, duk ane so mun taɓa ne, karatun yana zuwa tukuna insha Allah. Sannan malam yace sana'un nasi 'alal mayyiti, sannan kuma za mu ji irin yabo da mutane za su yi wa mamaci. Mutane su yabi mamaci wani dalili ne da ke nuna cewa mutumin zai samu rahama, saboda Allah yana turo wasu mala'iku da ke yawo domin jin menene al'umma suke faɗi game da wani da ya rasu. Thumma ghuslul mayyit, sannan bayani dangane da wankan gawa, za a bayyana mana ya ake wankan gawa da me ake wankan gawa, waɗanne irin matakai, duk za a bayyana waɗannan abubuwa insha Allah ta'ala. Malam ya ce wa haka za ila dafni wa ziyaratul quburi, haka dai za a ci gaba da yin waɗannan abubuwa da kuma har al'amarin da zai kai zuwa ga ziyarar kaburbuka, wato yadda ka ji ya jero din nan ɗaya bayan ɗaya ko, to haka za a ci gaba da yi insha Allah ta'ala har a kai ga wane ya rasu, an rufe shi yau mako guda ko shekara ɗaya ko shekara talatin ko shekara arba'in, da mutuwa ina hukuncin aje a ziyarci kabarin shi a yi mishi addu'a, duk za a zo a ainihin karanta wannan. Malam ya ce wa khatamtuhu bi faslin khas, sannan na cike wannan littafi da wani fasli na musamman, bi bida'il jana'iz, wanda nake bayyana bid'o'in jana'iza, wastaw'abtu fihi jami'a ma waqaftu alayhi min albid'a, malam yace na yi kokarin tattaro dukkanin bid'o'in da bincike na ya kai gare su, mansusan alayhi fi kitabin min kutubi ahli alilm, wanda yake malamai suka kawo nasi a cikin littattafansu, qadiman wa hadisan, tun daga malaman da har na yanzu, aziyan kulla bid'atin ila mawdi'iha min kutubihim, kowace bid'a na dauko nace kaza bid'a ce zan danganta in ce yana nan a littafi kaza. Allahu akbar, wannan yana daga cikin aikin malaman salaf. In suka faɗi magana te maka dadi, ba te maka dadi ba, sai su ce duba littafi kaza. Kana daga ido sai ka ga littafin a ɗakin ka, me rage, sai ka dauko ka duba. Ina fata an gane su littafai jama'a ba samiru bane da ake yin kwalliya da su a ɗaki, ana tara su ne a karanta su a bincika su, ba wai an ce duba littafi kaza ka ce yo ai ina da wannan littafin, a yo sai ka karanta. An yi rifarin ɗinka to, an ce maka duba shi sai ka duba. Malam yace dan haka ya tattaro bid'o'i daga littafai da malamai suka bayyana kaza bid'a ne, kaza bid'a ne, yace duk maganar bid'ar da yayi sai ya ce a duba littafi kaza. Wa ma lam yu'za ilaihim fa huwa mimma yahkumu al-manhaj al-ilmi fi usul al-bid'i annahu minha, yace duk bid'ar da kaga na kawo a cikin littafin nan matakar bance a duba littafi kaza ba, to wannan na hukunta ta ne a bisa tsari na ilimi na gano ka'idojin bid'a. Waɗannan ka'idojin sai ya fara faɗin su a farko kafin ya fara. To duk abin da kaji ya ce a duba littafi kaza, to shine ya dauko daga wani wuri. Abin da kaji kuwa ya ce maka kaza bid'a ne, to sai ka duba ka'idojin bid'a da ya faɗi yaya ake gano bid'a. Misali, na daga cikin ka'idojin gano bid'a shine Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kayyade wani abu sai wani ya bude abu. In Annabi ya ce ayi sallah raka'a biyu ta istikhara, idan wani ya ce a'a ayi yadda aka so, to yin yadda aka so din nan bid'a ce. Idan Annabi ya ce ayi gurgurdan inko, in wani ya ce ayi guda biyu, to yin biyun nan da aka kayyade ya zama bid'a. Ku kiyaye wannan, yana daga cikin principle din, yana daga cikin ka'idar usul din, shine a kayyade kai kai itlaqi, ayi itlaqi kai ka kayyade. To akwai waɗannan ka'idojin zamu zo mu ji su insha Allah ta'ala. Malam yace walakinni lam ara man nassa amman nassa minhum alaiha, in ka ga nayi irin haka to ban samu wani wanda ya kawo nassi akan cewa wannan abun bid'a bace. Wa kathirun minha, da yawa daga cikin irin waɗannan bid'o'in da ni ne zan hukunta kaza bid'a ne a bisa ka'ida ta ilimi, saboda ban samu wani ya hukunta ba, min bid'il asr al-hadir, suna daga cikin bid'o'in wannan zamani. Saboda kowane zamani akwai irin bid'o'in da mutanen zamanin ke kirkirowa, to da gurgurdan irin waɗannan bid'o'in da waɗannan mutanen suka kirkiro, wajibi ne malaman zamanin su tashi su yi magana akai. In wani ya tambaye ka a wannan littafi ne, sai ka ce to ai malaman da so gabata ba ai wannan bid'a a zamanin su ba, ko kun fahimta? Dan haka ba za a sa rai a ga sun yi magana akai ba, kamar yadda mu ma a wannan zamanin idan wata bid'a ba a yi ta ba, ba za a sa rai a ga an yi magana akan ta ba, ko kun fahimta jama'a? Sai ya zama kenan waɗanda za su zo daga baya idan suka ga ana yin wannan bid'ar, su kuma yanzu sai su ce ai malam wane ya yi magana. Dan haka malamai su zauna ba sa rubuce-rubuce game da bid'a, to sharri ne. Sai sa ga dan fodiyo ya yawaita maganganu dangane da bid'a a cikin littafan shi, musamman iya usunna wa ikhmadul bid'a, da tafiya ta tafiya sai ya zo ya rubuta littafi sukutin da guda, ya sanya wa littafin bayanin bid'a shaytaniyya allati ahdathaha an-nasu fil millati al-muhammadiyya, yace bayanin bid'o'in shaytan waɗanda aka kirkiro su a ƙasar Hausa, aka kawo su cikin addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wajibi ne ai magana dangane da bid'a, domin bid'a tana gurɓata ibada ne, tana kuma lalata ta, kuma tana haifar da fushin Allah madaukakin sarki. To dangane da jana'iza jama'a, akwai bid'o'i masu yawa. Yanzu misali, a nan ƙasar mu ta Hausa akwai bid'o'in da aka kirkiro, ba za ka gansu a wannan littafin ba, saboda malamin bai san su ba. Amma mu da muka san su, yanzu in muka yi magana a kansu, ba mu da inda za mu ce aje a duba, saboda wani bai gabace mu da ya rubuta su ba, domin mai yiwuwa bai samu kanshi a cikin su ba. Misali, in aka yi mutuwa, sai ka ga yaran gida duk an shafo bakin tukunya, an shafa musu a goshi, me yasa? Wai saboda kassi mafarkin wanda ya mutu din. Yanzu wannan bid'a ce, amma a wannan littafi za ka ganta.
babu domin malaman da ake sare su rubuta in ba su santa ba ba su ganta ba yaushe ba su abin saboda haka malaman kowane zamani da malaman kowane gari su suke zama suna rubuce-rubuce game da bid'o'i kisa sai tafiya ta yi tafiya wata ranzan dauko muku littafin sarkin zazzau shehu kwasau da rubutun hannun shi ina nan da littafin ku ga irin yadda ya ragargaji bid'o'i da ake a garin nan yasa kamar yadda muka faɗi jiya wajibi ne a tashi a nan kasar zazzau dai dole a tashi a karantar da mutane addini dan abin da ya hada garin kenan ba garin yan kasuwa bane dole ne kai ayi karatu kuma a karatun dole a tsaya a tace ba wai kowace mauquzatul mutaraddiyatu wan nasihatu wama akala sab'u a darkata abai mutane su ci ba yanka babu bismillah ina fata an gane saboda haka malam yake cewa wa inni la as'alu Allah tabaraka wa ta'ala ina roƙon Allah mai albarka da daukaka an yanfa'a bi hadzal kitabi kullu man qara'ahu wanda bi ya karanta wannan littafi Allah ya amfanar da shi wa yaktub li ajrahu ni kuma Allah ya rubuta min ladan karatun da wane ya samu ladan shi wa misluhu liman kana sababa ta'alifihi kuma ina fatan samun lada ga wannan mutumin da ya zama shine sababin rubuta littafin kun tuna mutumin da ya nemi a rubuta littafin malam ne mishi addu'a akan haka wa liman qama ala tab'ihi kuma ina addu'a ta musamman Allah ya bada lada ga wanda ya tsayi wajen buga littafin innahu sami'un mujibun Allah mai ji ne kuma Allah mai amsa addu'a ne ya Allah ka ji addu'ar mu kuma ka amsa mana malam ya rubuta wannan muqaddima a Damascus wato Damascus a ranar 24 ga watan Muharram sanata 88 hijriya hijira na da 1388 in ka tsaya a tsanaki ka lissafa zaka ga sai ka ɗibo shekaru 12 sai ka zuba nan sai kuma ka ce ga shekara 32 yanzu da ake da ita ta hijira 1432 yau shekara 44 kenan da gama rubuta littafin shekara 44 da gama rubuta littafin a wannan lokacin ne aka samu wani babban malamin tarihi ya ziyarci kasar Damascus kaga littafin da ya rubuta shaharun fi Damascus malam Abdullahi Muhammad Khamis yaje ya samu malam Nasiruddin Al-Albani yana zaman karantar da matasa dare da rana a lokacin yake cewa jabijin yace wannan malamin in ya samu shekaru yana karantar da matasan nan za a samu wasu irin malamai a zamanin nan wanda an dade ba a ga irin su ba gashi a shafi na 81 abinda zai baka sha'awa sai ya ce as-salafiyatu baina sufufil jami'a wa hilaqil ulama yace salafiya ne ke yawo tsakanin jami'o'i da kuma sahun malamai yace za su je da safe su karanta medicine pharmacy engineering accounting suna jami'a yace da yamma kuma sai su zo su zauna gaban Albani ya karantar da su ilimin addini gashi ya rubuta wannan littafin jama'a gashi da hannun shi tun 1955 gashi yasa tun 1955 hijira na da 1374 daidai da 1955 gashi ya je hutu ne na wata guda ya sanya wa littafin shaharun fi Damascus yanzu kusan shekarar shi 100 a duniya yana nan dare a Riyadh yake ban taba ganin shi bane amma mashhur da ya rubuta ya je karbo wannan littafi ya zo domin ya buga mana littafin a Ad-Darul Asariya yana gidan shi suna zauna a falo sai ya bugo min waya sai ya ce ga Abdullahi Khamis ku gaisa da shi ya tsufa da kyar yake magana don a lokacin da ya rubuta littafin shi kanshi yana matashi ya wuce shekara 38 zuwa 40 ba yanzu kusan shekara nawa 1955 zuwa yanzu shekara nawa ka gani shekara 60 da wani abu da rubutawa kusan shekara shi 100 yanzu a duniya da kirki magana a waya aka hada da shi ne magana kuma ina fatan in Allah ya tsawaita ran shi nan da shekara ɗaya ko biyu, in Allah so sai naje har Riyadh baje mun zauna da shi insha Allah ta'ala. Malam Abdullahi Muhammad Khamis, malamin tarihi ne, malamin makarantar secondary ne, sai ya dauki hutu sai ya ce zai je yayi wata guda a Dimashq. Ya tashi tun daga Riyadh, ya taho Jidda, ya hau jirgin sama, tun daga nan yake rubuce-rubuce. Duk abin da ya rubuta shi ne mashhur, ya je ya karbo gashi ya zo ya buga. Shaharun fi Dimashq, wata guda a cikin Dimashq. A nan ne ya bada labarin makarantar Malam Nasiruddin Al-Albani. Ya ce a falo ake karatun, ba wai a masallaci ne ko a wata ginanniyar makaranta ba. Kuma ɗaliban ya ce za su je su wuni a jami'a su dawo. Da kanshi gashi a wani wuri da ya tashi abbarawa, sai ya ce abin da ya bashi sha'awa shi ne ɗaliban duk wanda ka gani musaqqaf ne. Ya ce za ka ga duk wanda ka gani daga ciki ɗan boko ne. Sannan gashi kuma ya zo yana karatun tauhidi da fiqh da hadisi. Kun gani gashi tun 1955. Waɗannan ɗaliban su ne su Zuhairu Shawish. Zuhairu Shawish shi kanshi da na haɗu da shi wajen shekara uku ya tsufa tukub. Muka haɗu da shi Amina a wurin aikin hajji, ya tsufa tukub. Shi wannan malamin ya ce Zuhairu Shawish ne ya kira shi ya ce mishi ala gafata malam, tun da ka kawo ziyara ƙasan nan ka bi ni mana ka je ka ji irin yadda darasinmu yake. Ya ce tun da na je na zauna na ji irin yadda malamin nan ke karantar da ɗaliban nan, ya ce tsarki ya tabbata ga Allah. Ya ce wa ansattu li asma'a durusa sheikh wa iza bi asma'u tahqiqa wa tadqiq. Ya ce da na zauna dai in ji darasin na rinka jin tantance abubuwa da bin abubuwa dalla dalla. Wal ifada min ilmi tauhid wa quwwati taballu'i fihi. Ya ce da kuma yadda yake kwararo bayani game da ilimin tauhidi, da wannan yana nuna ya yi zurfi a cikin shi. Karshe ce wa lam azal qilata maqami bi Dimashq muhafizan ala durusi sheikh. Ya ce tsawon zamana ya ce wallahi ban taɓa gusha, kullum sai na je darasin. Haka tuntuni malaman musulunci suke karantar da mutane suke. Ba za ka zauna ne a soronka ko a tsangayarka sai wanda ya zo ba. Wannan shi ya haifar da barnar da take faruwa a ƙasashenmu a yau. Malamai kowa ya koma gefe guda ba zai karantar ba. Shi yasa in aka samu wani ɗan matumburi ko wani ɗan magyazon yaro in ya tashi sai ta rusa wa mutane kaulasa. Saboda me? Shi abin da ya sani kawai wuta da aljanna ya sani, bai san rahama Allah ba. Ina fata an gane. A lokacin ne kuma malami zai zo ya ce ai kaza din ba daidai bane. Ina bayan wannan ya riga ya tattara mutane. Irin musibar da ta faru a Maiduguri kenan. Sun je sun yi karatun duk sai suka koma gefe guda. Wannan ya taso ya zo duk abin da ya gaya wa mutane sai ya tara mutum dubu a gaba. Sai da ya shekara biyar bakwai takwas yana karantar da mutane. Sun gamsu shi ne malamin su, sannan ku zo ku ce ko kun iya hadisi ko kun iya li'irabi. Kai ga bara ku ba muni, suka ce malaman banza. Suka wartake su. Me yasa da can kuna da karatu? Ba za ka yi mamaki ba. Fiye da shekara 50 a Maidugurin nan akwai wanda ya je yi diploma akan hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Amma ba ruwan shi da kowa. Shine Sharif Salih. Baya karantar da su. In ka zo zai karantar da kai, in baka zo ba zai fito. Sai yanzu da ta kure ne wai kuma suka fito su ne da tafsiri har rediyon Nagarta da Radio Najeriya Kaduna. Wai saboda wai al'amari ya ɓaci. Ma'ana sai al'amari ya ɓaci za a gyara shi? Malamai ba sa karantarwa sai al'amari ya ɓaci? Yanzu da suka tashi su ne me ya gyaru? Ba abin da za su iya gyarawa. Kuma yaushe ne ba su zo su gaya wa mutane cewa waɗannan yaran ba su iya karatu ba mutane su ji? Shi yasa dole ne malamai su tashi su karantar da mutane. Kuma malamai nunannu a karatu waɗanda suka goge domin su haska karatun a yadda yake. In ba haka ba, yadda ka ga yaro in ya ɗauki mashin roba roba yake ganganci ko? Haka in ya ɗauki Bukhari ma ganganci zai, haka in ya ɗauki Qur'ani ma ganganci zai yi. Duk yaron da ya ɗau mashin ya ji shi zangon sai ya karkace. To ba ruwan shi dai, ko a sauka lafiya ko ba a sauka ba. Hakan aya ce ya dafa. Ko a shiga wuta ko a tafi aljanna, oho shi dai sai ya kai. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Wanda ya rubuta wannan littafi shine Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Muhammad Nasiruddin Al-Albani shi ya rubuta wannan littafi. Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Na mallan kana da tambaya.
Bai shiga gargara
abinda ake nufi da gargara shine a lokacin da rai ya taho zai fita a lokacin nan koda mutun ya tuba Allah ba zai karbi tuban shi ba amma dan rashin lafiya ta yi tsanani yazo zai rasu ya faɗi kalmar shahada matakar bai fita cikin hayyacin shi ba Allah madaukakin sarki zai karba na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka wani littafi da malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya so ya rubuta kafin ya rasu ya sanya wa littafin suna har ya fara rubuta shi sai Allah madaukakin sarki ya sa bai ci gaba ba har ya rasu shine almajiran shi suka bi cikin littafin shi suka zazzakulo duk abubuwan da suke sa rai ire-iren su ne zai hada ya taba azama kuma ya fara rubuta wani littafi da ya sanya wa suna Qamusul Bid'ah wato dictionary na bid'a dictionary na bid'a to wannan littafi gashi shine aka samu wani cikin ainihin wato almajiran shi malam mashhur Hassan al-Salman da shi da ainihin wato Ahmad dan Isma'il al-Shawkani ba Shawkanin ka da ka sani ba wannan wani matashi ne suka hadu wajen bibiyar littafan Nasiruddin suka ainihin hada wannan littafi suka bashi da sunan da malamin ya so ya sanya mishi Qamusul Bid'ah Qamus din bid'a dictionary na bid'a wannan littafi kana bukatar ka karanta shi kaga abubuwa wadanda bid'o'i game da aqida bid'o'i game da abubuwa kaza suna daurin aure kaza jihadi da azumi komai zaka ga bid'o'i game da nan duk baki da domin dictionary ne aka ce na bid'a ma'ana a dauko maka bid'a a fassale maka bayani akai ya akai ta zama bid'a ane masu nuna maka cikin tafai Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am 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 idan ba musulmi bane a tsawon rayuwar shi da yazo rasuwa sai ya faɗi kalmar shahada musulmi suka samu labari sai suka je suka samu ƴan uwan shi mun samu labarin cewa wannan dan uwana ku ya faɗi kalmar shahada shine to a ka'ida wanda ya faɗi wannan kalma ya zama musulmi ku ba mu shi zamu mishi sallah mu je mu rufe shi sai suka ce a'a shikenan sai a rabu da su duk abin da zasu yi mishi ba zai cutar da shi ba to tambayar ita ce za ku je ku yi mishi sallah salatul gha'ib za ku je saboda hadisin da zamu zo mu karanta anan yana cikin Bukhari da Muslim wani cikin sarakuna shine ainihin sarki Najashi na kasar Ethiopia ya musulunta amma sai ya boye musuluncin shi ya zauna a cikin waɗannan kafirai kristoci ne mafi yawancin su sai ɗan kadan masu bin addinin gargajiya da ya rasu sai suka tattaru su ne mishi biki irin na al'adar mutuwa sai Allah ya wa annabi wahayi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa mutumin nan naka Najashi ya rasu yau amma ya rasu a tsakankanin kafirai ne dan haka ga su can su ne mai shagalin mutuwa Allah ya ce ka tashi ka tara sahabbai a mishi sallah sai annabi ya fita inda ake sallar gawa kamar gagawa a gaban shi aka hada sahabbai aka yi sahu sahu annabi ya wuce ya sallah kabbar bari guda hudu to haka in ta faru ba cewa za ku bari ku rikici da waɗancan ƴan uwa na shi ba ko da duk abin da za su yi mishi na shagulgulan kada kade da shaye shaye da rairaye ba zai cutar da shi ba ku kuma sai ku zo sai ku yi mishi sallah shikenan kun yi abin da yake wajibi ne Allah ya taimaka na'am 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 to insha Allah ta'ala zamu zo mu magana dangane da salatul gha'ib wato sallar wanda ainihin baya kusa. Tambayar ita ce yaro ne ya fada cikin ruwa ba a fadaka ba har sai bayan kwanaki aka gane eh ya mutu a cikin ruwan kuma ba a iya ciro shi ba. Abin da yake daidai shine sai a je a tsaya daidai inda kogin yake a fuskanci alqibla sai ayi wa yaran sallah. Idan haka bata faru ba ko bata samu ba a inda kuke a anguwar ku sai ku fita filin da kuke yi sallar jana'iza in ta faru ku kaddara kamar gagawa sai ku yi sallah. Kun kuka yi sallah shikenan. Iyayen idan kun fada musu sun dauka shikenan ba su dauka ba. Haƙƙin shi yana kan musulmi ne gaba ɗaya ba wai yana kan iyayen shi ba. Dan haka koda su ba su yi ba in kuka je kuka yi kun sauke haƙƙin da yake akai. Amma ba daidai ba ne a ce gobara ta cinye suwa ne ko ruwa ya haɗewa ne sannan kuma sai ainihin kawai a ce to shikenan sai a'a ba a samu gawarsu ba ba a samu komai ba sai a ce a tsaya ana masu fuskanta alqibla a yi musu sallah. Kamar yadda muka ce insha Allah ta'ala akwai karatuttuka na musamman waɗanda za a yi a cikin wannan mas'ala saboda yadda lokaci ya ƙure za mu saurara a nan. Akwai karatun sahihu muslim yau din nan in Allah so tsakanin magariba da isha sannan gobe insha Allah ta'ala wannan littafin za a yi. A yau za mu fara fito da littafin dan fodiyo insha Allah wanda za a siyar wa al'umma a fara karatun shi ranar Asabar da Lahadi insha Allah. Da wannan muke cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.